ألقيت بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمم أنت الهنا والمنى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه masu ganin mu da sauraron mu da bibiyan mu a wannan shafi namu na auratayya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In ba a manta ba, muna lissafa abubuwan da suke kawo cikas, suke kawo matsala da su zama karan tsaye game da rayuwa ta ma'aurata. A ciki mun tsaya a na 37, shine gulma da daukan maganganu na gida a fitar waje ko kuma na waje a shigo da su cikin gida. Yana cewa abin da yake kawo matsala ya kawo auratayya cikas har ya zama ma'aurata sun kasa samun kwanciyar hankali. Sannan na 38 shine tsananin damuwa. Ita damuwa abawa Allah ita. Kakka dauki rashin ciniki ko rashin aikin gwamnati ko rashin albashi ko canjin kuɗi ko wata matsala ta rayuwa ta saka dauki abin ka shiga da shi cikin gida ka je ka matsa iyalinka. Haka ka dauki damuwar ka ta waje ka shirya ta cikin gida, kuma ka dauko damuwar ka ta cikin gida ka fito da ita waje. Damuwar cikin gida a batta a cikin gida, damuwar waje a batta a waje. Ya kamata abin da yake na cikin gida a bashi a cikin gida, abin da yake na waje a bashi a waje. Kuma wannan zai taimaka ya rage cunkoson matsaloli, ya kawo sauki wajen rikicewar gida, ya kawo sauki wajen gurbacewar al'amura, kuma ya zama an bawa Allah al'amari. Akwai wanda in ba shi da shi to iyalansa sai sun dandana kudarsu. Haka in bai samu albashi ba akan su zai huce, in bai ciniki ba akan su zai huce. Kai wani kowa bato masa rai akai a waje sai ya zo ya huce akan matarsa, baiwa Allah ka rubuta da danginta da ƴan uwanta, ka zo ka aje ta a gidan da kake so, a unguwar da kake so, a ɗakin da kake so, a yanayin da kake so. Ta yi hakuri duk ta bar kowa saboda kai. Bai kamata kuma ka zo ka takura mata ka sata a cikin kunci da damuwa har ta dinga fatan ƙara ta koma inda ta fito gidansu, saboda irin takurawa da matsawa da kake mata. So da haka mu cire damuwa, mu dinga yin addu'o'i. Allahu rabbi la ushriku bihi. Annabi alayhi salatu wassalam yace in kana cikin bakin ciki ko damuwa ko bacin rai ko al'amari ya cude maka ko al'amura suka dame ka, to ka dinga wannan Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a. Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a. Sai Allah ya kawo maka mafita da kuma addu'ar zunnun la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Sannan daga cikin abin da yake kawo matsalar auratayya akwai rashin lafiyar mace wajen gamsar da miji. Wata mata tana da ciwo, tana da larura. Larurorin nan suna da yawa da suke damun mata. Wata tana da ciwon sanyi, wata tana da gonorrhea, wata tana da matsalar yoyon fitsari, wata tana da yoyon wani ruwa, wata tana da yoyon mazi, wata tana da matsaloli iri-iri, kuma ba a neman magani. Haka mazan su ma ana samun irin wannan matsalolin. Ka ga namiji yana da matsala kuma yake neman magani, ko matarsa tana cutuwa ko mijinta yana cutuwa, sai ka ga ana zama kai nan ka ga lafiya lau. Mace mai kittar kirki, mai tarbiya, mai addini, mai saka hijabi, mai karatun Qur'ani, kuma ka ga an tsane ta. Ko ka ga miji mutumin kirki mai riko da addini, ko ka ga matarsa ta tsane shi. In ka duba zahiri a fili zaka ga ba shi da wani abin tsana, in ka kalle ta a fili zaka ga ba ta da wani abin tsana. Shi yasa al'amarin miji da mata sai dai a bawa Allah. Akwai wasu abubuwa na fili da wasu abubuwa na ɓoye wanda ba za ka taɓa sani waɗannan abubuwa na ɓoye ba, ko ba abu ne da ake tallansa a rediyo ko a kafafen yaɗa labarai ba. So da haka in ka ga miji da mata sun rabu, kawai kai musu fatan alheri. In ka ga sun zauna, kai musu fatan alheri. Wasu abubuwan da suke kawo rabuwa ba a fili suke ba, wanda za a iya gani a cewa ni bai kyauta ba. A'a, in ka dubi filin wani ka ga irin kirkin namijin, kuma ka ga mace ta ce ba ta so, ko kuma ka ga kirkin matar amma kuma miji ya ce baya so, sai kai ta mamaki, to ai wannan mata mai kirki haka, to kirki ne kadai aure? Ko mai saka hijabi mai karatun Qur'ani, to karatun Qur'ani ne kadai aure? Ko sallah ne kadai aure? Akwai abubuwa da yawa na ɓoye waɗanda su kuma za su iya zama matsala ba tare da an san su ba. Ko kuma ka ga mace gashi fitinanniya a fili, ga miji ya rike ta kankam, a dinga duk wannan musifar da take, amma haka yake santa, wannan mutum bai da zuciya. To shi kuma akwai abubuwa na ɓoye waɗanda suka yi masa game da matar. Ku kuke ganin wasu abubuwa a fili, a kuke ganin bai kyauta ba, amma shi kuma ko wata kyauta da take masa ɓoyayya, ko wata halayenta ɓoyayyu, ko wani yanayinta ɓoyayye, wanda shi kadai ya sani, wanda suke sa ya haƙuri da waɗannan matsalolin na fili. Kamar yadda wancan yana da wata matsala ɓoyayya, wanda suka kasa sashi yayi hakuri da waɗannan kirkin nata na fili. So don haka akwai khalq, akwai khuluq. Akwai khalq, akwai khuluq. Dan Adam yana da khalqu bi fathil kha, yana da khuluqu bi dammil kha. Hali da halitta. So zaka wani yana da kyan halitta amma an kyamace shi. Wani yana da matsakaiciyar kyan halitta amma kuma ana son sa. Saboda halitta in ba hali, komai kyan halitta in ba kyan hali aikin banza ne. Kamar yadda kuma komai munin halitta inda kyan hali sai kaga an samu abokin zama kuma an yi hakuri da juna. Saboda haka akwai matsala ya kamata a dinga neman magani, sawa matsalan nan daga bangaren namiji ne ko daga bangaren mace ne. Haka shi ma shine na 40, shi ma namiji akan same shi da irin wannan rashin lafiyar, wani zaka ga ya samu larura ko ya samu ciwo ko ya samu gazawa ko kasawa, kuma baya iya yin mu'amala da iyalinsa yadda ya kamata, kuma bai tsaya ya kama tafarki na neman magani ba, in abinda ba zai ai magani bane ya sanar da matar don ta san halin da za ta zauna. To rashin wannan yana iya haifar da matsala wacce ta dinga ganin kamar an watsi da ita, ko an fita sha'aninta, ko ba a harka da ita, ko ba a mu'amala da ita. Shi kuma ya san akwai matsalar da ta sa ya wato batta din ko ya watsar da ita din ko ya nisance ta din ko ko baya yin harka da ita din. To wannan yana cikin abinda ya kamata wato ma'aurata su ƙara fahimta game da harkokin aure, kuma rashin sanin wannan zai iya kawo mutuwa aure. Na 41, sharrin bokaye. Bokaye suna tafka tsiya wajen bada asiri iri-iri. Sawan asirin nan na haduwa ne ko asirin rabuwa ne, wanda matan asali matar ba ta san sa asiri ya mata ya aure ta. Wani tun farko baya san ta asiri ta masa ya aure ta. Shi kuma asiri wala yuflihu sahiru haythu ata, masu asiri ba sa cin nasara ko ta ina suka zo. Innama ji'tum bihi sihir inna Allah sayubtiluhu, ma ji'tum bihi sihir inna Allah sayubtiluhu, abinda ka zo da shi na sihiri Allah sai ya bata shi. Saboda haka sai kaga aure ya samu matsala. Ko kuma masu ilimin ramlu da ilimin aufaqo da masu burji su buga, kamar da wata mata dazu ta kira take cewa su bi ne a wajen mijin su, kuma yanzu an je an yi masa burji, wato an buga taurarin sa da taurarin ta, an ce lalle in yana tare da ita ba zai fita daga tsiya ba, ita ta jawo masa tsiya, taurarin ta ba na arziki bane, da zai sake ta to zai arziki. Ga kuma ƴaƴa an zauna zaman lafiya shekara da shekaru, amma kuma gashi sharrin boka yana nema lalata auren, cewa tana da ko kuma sharrin masu ilimin taurari da suke ganin ita mai taurarin tsiya ce shi mai taurarin arziki. Arziki a hannun Allah yake, yarzuku man yasha'u bighairi hisab, ha gani Allah shi yake bada arziki ga wanda ya ga dama, kuma shi yake takaita arziki ga wanda ya ga dama. Saboda haka kada a jingina maka ilimin taurari ko a canfa mace a ce mai kashin arziki ce ko mai kashin tsiya ce. Idan mutum yayi aure ma ya tsiya ce sai a ce ya aure mai kashin tsiya, idan yayi aure ya arziki a ce ya aure mai kashin arziki. Shi arziki ba a jikin kashi yake ba, hannun Allah ta'ala yake. Zai iya tsiya taka bayan arziki, kuma zai iya azurta ka bayan tsiya, kuma zai iya karbewa bayan ya baka, kuma zai iya baka bayan ya karbe. So kada a jingina karbewa ko bayarwar zuwa ga wani sababin da Allah bai sa shi sababi ba, ko kuma a jingina bayarwar hanawa zuwa ga wani abin da ba shike bawo ba shike hanawa ba, komai a hannun Allah ta'ala yake. Dan haka a fita sha'anin bokaye kwata-kwata, kada mai gida ya kuskura ko mace a bata shawara cewa sai fakin tashi tsaye. Akwai wani yana nan aikin sa kamar yankan wuka. Saboda haka sai ga mace ta sai da kayan ɗakin ta, ta sai da sarƙarta, ta je ta kaiwa mutumin ya cinye mata kuɗi, kuma ya ce zai mallaka mata mijinta sai abin da ta ci. To wannan duka shirman banza ne, addu'a kawai shine da kyawun hali. Ki riƙe aqida mai kyau, ki imani da Allah, ki dinga tsayuwar dare, kina sadaka, kina karatun Qur'ani, kina azumin nafila, kina roƙon Allah, kina kyautata halinki, Allah sai ya dauki zuciyar mijin ya danka miki. Domin zuciya a hannun Allah ta'ala yake, yana juya ta yadda ya ga dama, amma ba ta hannun bokaye ba. Na 42, rashin shawara tsakanin miji da mata. Miji yana da abubuwa da yawa da suke damunsa sai yake gaya mace, ko mace tana da abubuwa da yake damunta ta gaya mijinta. Har akai wayi gari ta je ta yanke wani abu wanda miji yake ga an shiga haƙinsa, ko shi ya je yanke wani abu wanda take ga an shiga haƙinta. Yanzu akwai wanda matarsa ce ta yanke shawara ta shiga siyasa, har ta je aka bata woman leader, mijinta bai sani ba, kawai sai ya hango ta akan draw ana taro, ta shiga siyasa. Kuma yace shi bai yadda da wannan ba, ita kuma tace ai tunda ta riga ta shiga ta samu mukami, sai dai ko isake ta. Shi kuma yana ga cewa ga ƴaƴa tsakaninsu ya zai sike ta, ita kuma tana ga ta je ta shiga abu bata shawara da shi ba, har ta samu matsayi kuma gashi an fara daga ta ana dora ta akan duro ta kuma tana ga duniya ta samu. To kaga da an yi shawara tun farko cewa ya yadda ya amince bisa wasu sharuɗa da zai bata cewa ya yadda ta shiga siyasa amma ga sharuɗan sa. To kaga ya sani. Amma ki je ki kama kasuwanci ko ki kama karatu ko shiga siyasa ko ki kama wani abu mijinki bai yadda ba bai sani ba bai a shawara da shi ba. Ko a zo a yanke wani abu na asiyar ko asiya duk ba tare da an yi shawara da miji ba ko canza wani yanayi. Akwai matan da suke kamar su zaman aure cin gashin kansu suke kawai ba sa karkashin kowa ita ba ruwanta da mijinta. Akwai kuma mijin da yake kawai ya aje mata a gidan din dinga masa tuwo kawai tana kulan masa da yaya amma yana ga hankalinta da iliminta da basirarta bai kai a shawara da ita ko a karbi shawarar ta ba kuma a zauna a tattauna da ita ba. Wannan underrating ne matsayin mata da ake ragewa yana cikin babban matsaloli. Ga Annabi alayhi salatu wassalam ya fi kowa ilimi, ya fi kowa basira, ya fi kowa hikima, ma'asumi ne wahayi ake mai daga sama, amma yin shawara da matarsa Ummu Salama akan abin da ya faru a lokacin sulhu Hudaybiya kuma ya dauki shawara ta yi aiki da ita kuma aka samu nasara. Wata shawarin falajinaha alaihim. Ga Allah ya ce ku shawara, a shawara tsakanin ma'aurata akan harkokin aure da kuma zamantakewa da kula da iyali da tarbiya da reno da shige da fice. Wannan zai sa mace ta san cewa tana da kima a wajen mijinta kuma yana kimanta tunaninta kuma yana kimanta yanayinta. Sannan na 43 aikin mace. Mace ta kama aiki ta zama aikaciya. Shi yasa in mace tana aiki ko tana karatu ko tana sana'a ko tana kasuwanci ko tana zirga-zirgan kasuwanci zuwa Dubai ko zuwa Turkiya ko zuwa China ko India ko dai tana fita waje ko a gida take yi ko tana hulɗa da maza wajen yin decoration a gidaje ko tana sayar da kayan abubuwan da sai ya hada ta da hulɗa da maza to kafin ta aure ta ga mijinta wannan. Sannan kuma mace mai tafiye-tafiye ko kuma mace da take aiki ko kafin a fara aikin ko za a yi aikin yanzu wasu da yawa za su ce sun yarda yi aiki amma kuma da an fara aikin sai su ce ba su yarda ba. To wannan matsala ne. Ya kamata in za a yi aiki tun farko a san da za a yi shi, in ba za a yi ba a san ba za a yi ba. Wani kuma ya ga yana son mace sai ya amince za ta yi aiki, sai an fara aikin kuma sai ya ga aikin bai masa ba sai ya ce ta tsaya ita kuma ta ce ba za ta tsaya ba. Shi yasa da kasuwanci da sana'a da aiki da karatu idan mace tana yi to lalle in mutum ya zo ya ce zai aure ki ku tattauna shin ya yadda ya aure ki kina kasuwanci ko kina karatu ko kina aikin gwamnati ko kina siyasa ko kina wani abu ya yadda ya aure ki a haka. In bai yadda ba shikenan sai ki hakura ko kuma in ya ce sai kin bari, in kina ga barin zai zama shi mutumin yana da amara da zai rike ki ba sai kin buƙaci komai ba to kin ga zaki iya bari ki je ki auren ki. In ko ba haka ba to lalle a tantance a yi a rubuce, wasu lokutan a yi a rubuce domin da yawa mutane zo su kawo mana ƙara cewa mutum ya auri mace tana yin wani abu sai an auren ya ga an fara tare ya sai ya ce a bari. To waɗannan abubuwa duka suna cikin matsaloli da ya kamata a warware kafin a shiga harkar aure. Kuma muna ga a nazarin da muka yi da bincike da kuma tattaunawa da ma'aurata mun ga cewa waɗannan abubuwan suna kawo cikas a zamantakewa aure. Muna fata Allah ya daidaita tsakanin ma'aurata ya kawo lafiya da zaman lafiya da haihuwar juna. Assalamu alaikum. أنت الدنا وأنا على ثراك وليد قد نما سما أنت الهنا أنت المنا أنت الدنا وأنا على ثراك وليد قد نما سما وأنا على ثراك وليد قد نما سما وأنا على ثراك وليد قد نما سما.